إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا وانا مدرسي متارة الفركة مدرس تفسير أنا masallacin Uthman ibn Affan da ke gadan kaya a cikin garin Kano a wannan rana ta Juma'a 2 ga watan Juma'a tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432, wanda kuma yazo daidai da nawa ne, 6 ko 6 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2011. A wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, inda muke cikin tafsirin suratul Fajr, wanda saboda lokaci da muka dauka na makonni guda 2 ko 3 da ba samu an yi tafsirin ba, muna ga za mu dauko daga farkon surar don mu kara maimaita tafsirin wasu tafsirin ayoyin da suka gabata, ko da kuwa a takaice ne domin mu dora waɗanda za su zo a kan. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli was-sab'i wal-wadhi wal-layli idha yasri هل في ذلك وصفه في علمه هل تعطيك فعل ربك العالي برمضان عباده التي لم يخلق مثلها في بلاده وقرون الذين
fajiri. Wannan suna shi ne sunan da ta shahara da shi a cikin masa'ib da kuma littattafan tafsiri, har ma da littattafan hadisi. Sura ce wacce take makkiya, ayoyinta 32 a gare ku, ayoyinta 30 nan akwai lissafin mutanen Madina ayoyin 32, akwai kuma lissafin da ya ce ayoyin 31 kamar yadda muka yi tafsilin sa a wancan karo. Wannan sura, kamar yadda kuka gani, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya buɗe ta da rantsuwa saboda biya, domin ya fayyace wata ɗabi'a ta ɗan adam wanda Allah Maɗaukakin Sarki zai yi wa ni'imomi masu yawa, amma daga baya kan gari sakamakon waɗannan ni'imomi su sanya shi ya saduda ya gode wa Ubangiji, ya miƙa wuya ga Allah, sai su sa shi ya kangare ya yi barna a doron ƙasa. To sura sai take nuna wa Qurayshawa da sauran waɗanda suka bi tafarki irin nasu cewa sunnar Ubangiji ta gabata a baya, duk wanda ya ce zai ja da Allah to zai je ƙasa, babu wanda ya rubuma da Allah kuma ya kai lafiya. Akwai kisoshi na al'ummomin da suka gabace su wanda sun fi su komai, sun fi su karfin jiki, sun fi su lafiya, sun fi su wayewa, sun fi su ainihin ci gaba na rayuwa, amma duk da haka da suka ce za su yi faɗa da Allah ba su kai labari ba. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ainihin saukar musu da azabarsa wanda yanzu sai labarin shi. To duk wani wanda yake zai ja da Allah ko zai yi faɗa da addininsa, to ƙarshen makomarsa haka za ta kasance. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce wal fajri walayalin ashr wash-shab'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر إلى رضوان الفجر. الفجر وسمع لمي سكتي أنا لكم شيكا سعى الفجر وسكيتو وراء الفجر لكتكيتو من دليل يا أسكك ساسا من سمانيا وما الفجر أنا قال لكم الفجر السابق wato alfijir na gaskiya wanda muka yi bayanin sa a wancan karo, wanda da shi ne wasu hukunce-hukunce suke rattabuwa a kan mutum, kamar mutum wanda zai yi azumi daga wannan lokaci ne zai rike bakinsa, ko kuma lokacin sallah ta asuba daga wannan lokaci ne mutum zai san cewa lokacin sallah ya yi, wanda alfijir shi ne alamar cewa dare ya kare kuma yini ya fara. To wasu suka ce wannan alfijir din ake nufi domin shi ne yake nuna wato yanzu an shiga wata sabuwar rayuwa. To kamar yadda ɗan adam yake rayuwa a doron ƙasa, a yanzu yake kai kawo a bayan ƙasa da ransa da lafiyarsa wata rana zai mutu. To kuma daga mutuwan nan wata rana kuma Ubangiji zai tashe shi ya masa hisabi, kamar yadda ya san ya kwanta bacci akwai lokacin farkawa, wanda lokacin farkawa lokacin asuba ne, a lokacin mutum zai farka ya tashi ya sake shiga kuma wata sabuwar gwagwarmaya, wata sabuwar rayuwa. To haka ɗan adam a yayin da yake rayuwa a wannan duniya kamar wanda yake wato rayuwa ne cikin yini, sannan dare ya yi, sannan ya kwanta bacci, wannan baccin yana ba wa ishara zuwa ga mutuwa, wanda ɗan adam zai mutu kuma bacci a ishara ce da take nuna akwai mutuwa, domin haka ne ma a larabci ake kira shi mutuwar kanta. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وهو الذي يتوفاكم بالليل. أتكراوة رسولا وفاتي أتكراوة رسولا متوعة وحكنا وانا متوعة تبكي وتبتشي لكي فتاشي وحكنا بايا متوعة فتاشي وحكنا على مسكة وانا الفجر تن أكي نفي وانديك لو كده وانا على مومي لسكينونة وتقدر الله لكما يلا عند تنقدم زي سابقا سأشكينا لما wasu suka ce ana nufin yinin gaba ɗaya. Alfijir ana nufin annahar kullum, wato yinin gaba ɗaya shi ne Ubangiji ya kira wa alfijir. Aka ambaci alfijir domin shi ne farkon farawar shi wannan yini, sai aka kirawo yinin da sunan mafarinsa, abinda yake shi ne farkonsa. Wasu kuma suka ce alfijir a nan wato ana nufin fajr yaumi au awwal yaumi min al-muharram, wato alfijir ɗin ranar farko ta watan Muharram. Domin wannan alfijir ɗin na ranar farko shi ke nuna shigowar farkon shekara, shi ne ibtida'i kulli sanatin hijriya. Don haka Ubangiji ya rantsuwa da shi domin nuna wato yadda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sanya alfarma a cikin wannan wata na al-Muharram, wanda kuma yana farawa ne daga fitowar alfijir na yinin farko na shi. Za ka wasu suka ce shi ake nufi da alfijir a nan, wasu suka ce ana nufin fajr yawmin na, wato alfijir ɗin ranar babbar sallah. Suka ce saboda ranar arfa wato dare biyu gare ta, wato ranar arfa tana dare guda biyu, yadda suke tana da dare raki guda biyu, kowace rana tana da dare ɗaya ne. Yanzu ba suka ce banda ranar arfa, suka ce tana da dare guda biyu. Daren da ya gabace ta, wato daren takwas ga watan Zulhijja, kaga za ka ce mata daren arfa, wato daren ranar takwas ga watan, za ka ce daren arfa kamar yau ka ce daren asaba. To ranar abin nan ranar takwas ga watan Zulhijja yau mutarwiya, in dare ya yi za ka ce mata daren arfa. Haka nan addare shi ma ba rawai suka ce shi ma daren arfa ne domin in ka tsaya ka samu tsayuwar arfa a cikin wannan daren ka samu arfa ka samu hajji indai ka samu wani gwargwadon lokaci a cikin wannan daren na ranar 9 ga wata da watan Zulhijja kafin fudowar alfijir ta ranar 10 ga wata to ka samu tsayuwar arfa saboda haka wannan shi ma sai ya zama daren ta maimakon ya zama daren yawmin nahar ranar sallah sai ya zama daren arfa shi suka ce kowanne rayini yana da gare yana da daransa gabaninsa amma tsinin arfa shi yana da daransa yana da lailatul qablahu wa lailatul ba'dahu saboda haka alfijir din kuma da zai fito shi ne alfijir na ranar babbar sallah da shi yake wannan magana ce ta Mujahid ibn Jabr daga cikin tabi'ai da aka wasu suka ce wanda ake nufi da daren uwa da alfijir to malamai sun faɗi maganganu daban-daban wajen tantance wannan alfijir ake nufi a wannan aya sannan kuma ya ce wala yalin ashr da dare raki guda goma akai tankiru aka ce wala yalin ba ce wala yalin ashr ba domin a nuna cewa dare rakin nan sunan sanannu ne wato kamar sanannu ne a gurin Laraba ba sai a musu tarihin sa ba shi da ga sun san da aka wasu malamai suka tafi akan cewa layalin ashr anan hada ne din al-ashr من ذي الحجة أو العشر الأوائل من ذي الحجة بوما فرقونا ذي الحجة وأكي نبي دليان العشر سبودا بي سكتي سبودا أقوى أيوكا من يمن يا دما سأيك الهج سكي أشكي مؤمن من دري لكي أجيكي أقوى شدار الرابي أقوى شدار مكة أقوى دوافي أقوى سائل أجيكي سكوما أقوى وتيوم التروية وانا تقص غوطة الزعبتاء هو منا أجيكي سأقوى يوم عرفة cikin su akwai yawmin nahar saboda haka su ake nufi da al-layali al-ashr suka ce su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata cewa da Abdullah dan Abbas da yake cewa ba min ayyamin al-amal as-salih fihi na ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam wa tabaqu su kwanaki da Allah ya fusan ayyukan kirki ayyukan kware a cikin su kamar wadannan kwanaki yana nufin ashru dhul-hijja wato goma farko na dhul-hijja sabai suka ce wala jihadu fi sabilillahi ya rasulullah har ma jihadi dan dauko kalmar Allah ba a cikin wadannan kwanakin ba bai kai aikin alkhairi a cikin wadannan kwanaki goma ba annabi ya ce wala jihadu fi sabilillah har ma jihadi fi sabilillah yace illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min zalika bi shay sai dai mutumin da zai fita jihadi da dukiyarsa gaba daya da ransa kuma bai dawo da kodai ba wato dukiyarsa ta kare wajen jihadi sannan kuma aka kashe shi a can to wannan shine zai yi daidai ko ya tara wanda yayi aiki a cikin waɗannan kwanaki hadisin bai nuna zai tara ba saboda haka akalla duka shine zai yi daidai wato illa din nan wato tunda sun ce babu wani abu yace babu wani abin da yake soyuwa sai wannan kaga ko dai su zama daidai wato ko da zai ko ya tara shi kadan ko kuma su zama daidai wa daidai to wasu malamai suka ce sune al-layal al-ashr da ake nufi a nan wasu suka ce al-layal al-ashr ana nufin goman karshe na ramadan al-layal al-ashr suka ce ana nufin goman karshe na ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da masu azumi su tashi su raya waɗannan goma na karshe kuma ya ce a cikin su akwai lailatul qadr wanda khairun min alf shahr wanda ana samun lailatul qadr ne a cikin wannan al-ashr al-awaqir min ramadan wanda a cikin su ne malaika jibril yake saukowa yana yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam mudarasa al-qur'ani wato salabitar al-qur'ani tare har ma ya zama na shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya jibril ya zo masa a wannan goma karshe har sau biyu suka yi mudarasa al-qur'ani to wasu suka ce wannan su ake nufi da al-layal al-ashr suka ce kuma ai daman layal layali aka ce ba ayyami ba akwai bambanci tsakanin ayyam da layali saboda ayyam ana nufin yinin duka layal kuma ana nufin dare ruki to kuma waɗancan daman layali na ashir ake ce musu da daddare ne ake kiyamun layali a tashi a ƙaura cewa kunkuda a ƙaura cewa bacci a yi ta wato sallolin kiyamun layali kuma a ciki ake dacewa da lailatul qadr a cikin dare ne saboda haka shi wannan daren yake su suke da daraja wacce ta dara ta kowane dare wannan kuma yinin nika su suke da daraja da ta dara ta kowane yini saura ka zaka ce wani dare ne ya fi kowane dare sura dare ne kin goma da karshen Ramadan wannan dare shi fi kowane dare martaba da daraja a gurin Allah sannan a cikin su daren da lafin fajr kuma ya dara kowanne daga cikin su ayini kuma wato yini daga fudo alfitr zuwa fatuwar lada shine yini to ayini nika ko babu yinin da ya kai wato yinin nika na a goma farko na madan Muharram shi yasa annabi ya ce ma min a ayyami ya ce ma min layali ba suka ce to duk da cewa a darabci ana iya ambatan dare ana nufin rana ana nufin yini wato dare da yinin sa kamar da ake aka ambaci ne ana nufin da daren sa suka ce duk da aka ana fadar haka a larabci to amma in har akwai abin da zai sa muke tantancewa nan daren ake nufi ba da yinin sa ba ko nan yini ake nufi ba da dare ba to ya kamata mu rara bai kamata mu dauka idan akwai yadda za mu fahimci maganar dare akan dare ake nufi rana akan yini ake nufi to kada mu hada sai idan ba babu wani abin da yake nuna wannan bambancewar tunda anan kuma an samu akwai goma akwai dare riki goma masu dare da ya kamata ya zama na su ake nufi da wannan wala ya da rasu haka wasu malamai suka fi rinjaye da wannan ko shar'i wal wadi ubangiji ya rantsuwa da shafa'i wato abin da yake cika wal watri da kuma wanda yake mara a cika da mara kuma malamai suna da maganganu da yawa to maganganu da yawa yawan gaske dan ko al-qur'an bi a cikin jami'ar ahkamul qur'an ya kawo kauli wajen 18 wajen fassara washad wal watr wanda me ake nufi ba me ake nufi ba to duk da cewa wasu maganganun ba dalili akan kuma wasu maganganun kalle su za ka iya hade su ka dubule su dan magana daya to amma ala ayi hal wannan yana nuna malamai sun wasa kokolwa kwarai da gaske wajen su gano me ake nufi da washad wal watr wasu ka ce a ashaqqu ala nabin yawmun nah wa duradar babbar sallah domin shine cikin rana ta goma a kwana abin da rana ta goma a cikin kwanakin goma na farko na Zulhijja shi ake nufi da ashaqqu alwatr kuma ala nabin yawmun arafa domin shine wutri shine mara domin shine rana ta tara kuma a duk da an ambaci layalin ashr wanda zai iya yiwa ma'anar sura nufin goma farko na Zulhijja wannan baya ana sake ambatan ranar 9 da ranar 11 suka ce saboda a ƙara fito da matsayin wato bayan an ambace su a dunkule cikin kwanaki 10 da aka ambata babu laifi a sake kuma ware su a ambace su domin a nuna martabar su da darajar su don haka wani ya da ashr wa shafi wa latr suka ce ana nufin ashafi ana nufin ranar layya domin akwai manyan ayyuka a cikinta a cikinta ne da dama daga cikin rukunan hadisi wato a cikin ta ne mutum zai yi ramuwar jamratul aqaba a cikin ta ne mutum zai yi azumi a cikin ta ne zai yanka abin hadayensa a cikin ta ne kuma zai yi tawaful ibada wanda rukuni ne daga cikin rukunan haji saboda haka waɗannan ayyuka duk a cikin ta ake yi za ka shi kaga tana darajar da ya kamata a ware ta ambace ta a fato na musamman wacce za ka ita ce Ubangiji yake nufi a wannan aya da ita yawan zuwa sannan alwatr shine ranar 9 ga wata ranar arfa kenan ita ma dai kamar da kowa ya sani rana ce mai daraja kwarai da gaske da rana ce da Allah madaukakin sarki ke alfahari da mu'minai a ko ina musamman kuma waɗanda suke tsaye a filin arfa suke roƙon Ubangiji ya gafarta musu suke kaskantar da kai suka yi kura kutu suke neman gafarwa Ubangiji yana yi wa mala'ikunsa alfahari da su a wannan ranar kuma yana gafarta musu dukkansu ya yan tasu daga wuta kuma a ranar ne shi da yake dozarta ya wulakanta ya kaskanta ganin yadda irin waɗanda da zo na mutane suka haɓa wannan fili gaba ɗaya Allah suke nufi kuma gaba ɗaya sun zo don Allah sun yarda su fita daga cikin kawarsu da adalsu da mulki ko sarauta ko wani abu da suke ji da shi na duniya su sa fararen kaya kan kansu a buɗe babu komai a kai suna ɗaga hannu suna addu'a duk sun koma ga Allah kuma Ubangiji ya yi musu wato ruwan rahamarsa a lokacin ya ɗan taso daga wuta to babu abin da kuma yake bakanta wa shekar da irin wannan komawar bawa ga Allah da kuma karɓar da Ubangiji zai masa ya gafarta masa wannan ya fi komai ta da hankalin Iblis da aka fara ba za a taɓa ganin shi a wulakance ba kamar irin wannan rana za ka ashe rana da take da daraja kuma da wanda ma bai samu yaji yayi da wa'ar fara shi ma sai ya zama da baban shi haka nan ba aka ce ya azumci wannan rana a duk inda yake a duniya domin shi ma yayi tarayya da su wajen samun wani kaso mai tsoka na albarka da rahama da wannan rana take dauke da shi ba ka aka shar'anta wa mu'minai musulmi su yi azumin yau mai arafa wanda idan suka yi za a kankare musu laifin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da take da aka shiga da za a shiga za a kankare musu sanatul madiya wal baqiya wato wacce ta wuce da wacce ta rage wacce ta wuce da wacce ta rage ubangiji zai kankare musu laifukan waɗannan ranaku matuƙar suka azurci wannan rana da ikhlasi to kaga duk wannan abu ne da zai taro da hankali da shaitan hankali ba zai ji daɗinsa ba to haka wannan yana nuna girman ranar suka ce to kaga ba laifi ubangiji ya ware ta ita ma da abbatu bayan ta shiga cikin walayalin ashi za ka suka fassara wannan aya da wannan ma'anar wasu kuma suka ce ash-shahr din ana nufin yawm arafa wal witr ana nufin lailatul adha wannan magana ce ta ta'a ibn abi rabah da ya fassara ash-shahr da yawm arafa da al-witr kuma yawm al-adha duk da cewa malamai ba su yi bayanin wajibin kiran arafa da shafi'i ba tunda shafi'i abin da yake cikakkari arafa kuma ranar 9 ga wata ne ta jima raci haka ya aka yi kira wata da abin nan al-witr kuma ya kira da lailatul adha daren layya ibn zubayr abdullah ibn zubayr shi kuma sai fassara ash-shahr da awsat ayyam at-tashrik wato kwanaki fara da shi ta 11 da tashrik na fara da 11 da na 12 fara da 11 da na 12 wato bayan babbar sallah kwanakin zaman mina kwanakin zaman mina wanda kwana guda uku 11, 12, 13 to sai fassara ash-shahr da kwanaki biyu na tsakiya wato kwanan 11 ranar 11 da ranar 12 al-watr kuma sai fassara shi da akhir ayyam at-tashrik karshen kwanakin zaman mina wato kwana na 13 wasu malamai ko suka fassara ash-shahr da cewa ana nufin dukkan halittu don komai ubangiji ya halicci wato ya san bibi ne wani kulli shay khalaqna zawjayn kowane abu an halicci sinfi guda biyu haka akwai namiji akwai mace akwai negative akwai positive saboda haka Allah shi kadai ne mara shi kadai kwaya ɗaya tal ahadu wanda ba shi da abokin tarayya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa a cikin sahihaini riwayar Abu Huraira yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wa huwa witrun yuhibbu alwitr wato wannan ziyada wa huwa witrun yuhibbu alwitr ta zo a wajen muslim ne ba ta zo a sahih bukhari ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da wasu sunaye guda 99 wato ghaliba daya wanda duk ya kiyaye wannan sunayen to zai shiga aljanna sai ya ce wa huwa witrun ubangiji shi ne witri shi ne kwara ɗaya jallin jal tilo wanda ba shi da magani yuhibbul witra kuma yana son abin da ke witri saboda haka aka ce al khalqu kulluhum shaqqun Allah ubangiji shi kadai ne witri wasu kuma suka ce wa shaqqu wal witr tun ana nufin su halittun gaba ɗaya domin akwai shaqqi akwai witri a cikin halitta suka ce al khalqu kulluhum shaqqun wa witrun أقسم الله تعالى بالخلق وبنجي لي آية رزقها لدى حدث السجب على آية وسكما ستفسر الشفع لصلاة الغداء وتصلى الصباح الوتر كما ستفسر في صلى المغرب صلى الصباح كما نكسني ركع بيجي صلى صلى المغرب إذا كما ركع dawata malamai sun yi bayani mai yawa wajen fassara ash-shahr ash-shahr wal witr sannan Allah ya ce wallahi idza yas da dare lokacin da wato da dare lokacin da ya tafi da duhun sa wato ya tsala lokacin da ya tsala galibi masu masu bautar Allah sukan tashi bayan dare ya tsala ya raba wato su dan shiga sulusul akhir min al-layl a lokacin sukan tashi domin ibada kano qalilan min al-layl ma ya'tahu wa bil ashar hum yastaghfirun wato dan bacci da suke yi kadan ne da zarar sulusun karshe ya shigo na dare sai su tashi su kama neman gafarar ubangiji kuma a wannan lokaci ne ubangiji yake sauka saman duniya ta farko yace idan mai roƙo in bashi idan mai neman gafara in gafarta masa don haka wannan lokaci ne wanda yake mai tsada sosai lokaci ne da bayan Allah suke sukuwa wajen bautar Allah a cikin sa don haka ubangiji ya rantsuwa da shi domin fito da matsayin sa da darajarsa Allah ya ce hal fi zalika qasamul ladhi hijr to shin akwai abin rantsuwa ga mai hankali a cikin wannan babu shakka mai hankali zai ga cewa lalle akwai abin rantsuwa a cikin wannan kamar da Allah ya ce innahu la qasamul law ta'lamuna azab lalle rantsuwa ce mai girma da kun sani to wannan ba duk mai hankali zai ga cewa lalle akwai abin rantsuwa a ciki domin ubangiji yakan zaba abin da yake cikin halitta sai rantsuwa da shi ba dan wani abu dan ya nuna daraja da martaba da dauka da wannan abin yake da shi kai kuma bawa shi da izina daga karkashin wannan rantsuwa da ubangiji yayi kuma wanda yana nuna ubangiji fa'alu lima yuridu abinda ya ga dama yake kai baka isa ka zaba abinda kake so ka rantsa da shi ba an yi maka kaidi na cewa ga abinda aka yi ta rantsa da shi shine Allah kawai ka rantsa da Allah da sifofin sa amma ba a yi ta rantsa da wani mahaluki ba duk matsayin da yake da shi a wurin Allah mala'ika ne ko wani annabi ballantana wanda bai kai wannan ba to shi ubangiji shi kuma ya dama ya rantsa da abin da ya so kai rantsuwar da za ka yi da wani abu kana yi ne don ka nuna irin yadda girman sa ya kai matuka a wajenka shi yasa kake rantsewa da shi da haka kana rantsewa da Allah don babu abin da ya kai shi girma a wurinka da haka shi ne ake masa soyayya ta ƙarshe ta koli kuma duk wata soyayya da ake yi tana da alaka da san da ake masa ne ko mene ne ake so to san da ake masa yana da alaka da wannan san annabawa da siddiqai da salihai da shuhada duk ana yin su ne saboda Allah ya ce da su kuma saboda matsayin da suke da shi a gurin Allah ba dan wannan matsayin ba da kuma cewa Allah ya wajab ya shar'anta su to kuma ba za su samu wannan soyayya ba sai ba su zama wajibi ba haka nan gurare haka nan ayyuka da ubangiji yake so kai ba kake son su da haka duk wani abu da kake so to sannan dole ya zama yana da alaka da sanda kake wa Allah da haka shi ake wa so na ne na ƙarshe wanda yake na matuka haka nan tsoro shi ake wa tsoro na matuka da haka shi yake samun irin wannan kwarjini da babu wata halitta da take samun irin sa a cikin zuciya da haka ake rantsuwa da shi to kai rantsuwar ka daban wannan shine dalilin ka shi kuma ubangiji ba wanda yake tsoro ba wanda yake shayi ba wanda yake masa kwarjini yake cika masa fuska shi yayi kowa ai alitta sace bayan sa ne mulkin sa ne shi yake yadda ya so da shi zaka kaga babu wata kace ya rantsa da wani abu dan wato yana jin kwarjinin abu sai dan kai ya nuna maka girman abu ka gane cewa abin da yana da daraja ko ku akwai wasu hikimomi akwai wasu alamomi da suke nuna kudarar ubangiji da wadaniyar sa da uluhiyar sa wanda idan yayi wannan rantsuwar zai jawo hankalinka zuwa ga lakari da wannan abubuwa don haka kai kuma sai ka yi tunani karkashin abubuwan da ubangiji ya rantse da su ka gano irin waɗannan alamomi da kudurori da ubangiji kai imani da shi kaga ashe kenan akwai abin hankalta da mai hankali a cikin abinda ubangiji ya rantsuwa da shi don haka wannan hal dan kala jawo hankalinka ne ba wai ana shakkar shin akwai ko babu a hal fi zalika qasamu bara wasu yasa wasu malamai suka fassara hal da nan kai wato na'am fi zalika qasamu lidhi hijr tabbas hakan akwai abin rantsuwa wato tabbas akwai abin rantsuwa ga mai hankali a cikin wannan sannan sai ubangiji ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ashe baka ga abin da ubangijin ka ya aikata da adawa ba irama zatil ibad iramawa ma abota ginshikai allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wadanda ba a halicci kwatankwacin su ba a garuruwa وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فثمود وعاد سكر راري كيدور وذو اواد القرى وفرعون ذي الاوتاد ده فرعون ما ابوجين تراكا الذين طغوا في البلاد وعاد سكر يششغي ده ازرب في اчкиن كساشي فاكثروا فيها الفساد سكر يوي تفرنا اчкиن سو فصب عليهم ربك سوط عذاب وبنجدن كي يقرارو مسبولا للعذاب إن ربك لبالمرصاد لذي أبنجدن كي يدعنا أمداكتا أبنجد سيشهود بطن آداوا دا سموداوا دا فرعونا يومين آد باوا قريشاوا درسي تدقوا ودى نسكي دا إرن خالي إرن ناس ودى درسي فتا درسكيان Ubangiji sai ya ambato waɗannan kabilu guda uku, kabilar Adawa da Samudawa da Fir'auna. Adawa da Samudawa Larabawa sun san labarinsu, suna wucewa ta hanyar da aka halaka su. Adawa suna can waje don Yaman, Samudawa kuma suna nan tsakankanin wato Madina da Sham. Ana suka rayu saboda haka kamar da Allah yake cewa innahu malabi imamul mubin, wato hanya ce mabayyaniya gare su, wato hanyar waɗannan kabilu guda biyu suna wucewa suna ganin irin abin da Allah yayi da su, don suna zuwa fatauci Yaman, suna kuma zuwa fatauci Sham, don haka suna bi ta hanyar Adawa da hanyar Samuda, kuma suna da alamomin da suka bari wanda suke nuna cewa mutane ne masu tsananin ƙarfi da Allah ne, amma kuma gashi yanzu Ubangiji ya ratattaka su kamar ba a yi su ba. Fa'al tara lahum min baqiya, zaka ga akwai kurkushin su yanzu, ko wanda za a ce wannan jikan Samudawa ko jikan Adawa ne, Ubangiji ya share su daga doron kasa, to tunda Ubangiji ya yi wannan gare su, to ga su Quraisha su ɗauki izina daga wannan Musa, kissar Musa da Fir'auna ta maimaitu da yawa, domin wani abu ne wanda Larabawa suna ɗan jin kurkushin sa, saboda Yahudawa sun zauna a cikin su, Yahudawa sun zauna a Madina, wanda kuma Madina tana cikin jaziratul Arab, da haka Larabawa kuma na kewaye da su, suna jin labarin Annabi Musa, sun san irin fafatawar da Annabi Musa da Fir'auna da kuma kashin Fir'auna yadda ya zama, da haka waɗannan abubuwa guda uku suna kusa da Larabawa, shi yasa Ubangiji zai tashi misali sai misali da su, ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, ashe baka ga yadda Ubangijin ka aikata da Adawa ga Adawa ba, wato tara anan tana iya zama ru'ya ilmiya, wato ru'ya ilmiya, wato baka sani ba, tunda shi wanda ake magana da shi idan muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ko mai karatu, to babu shakka kowa ya san cewa bai halarci lokacin ba, ai bai gani da idansa sanda aka halaka su din ba, ya dai samu labari daga wato tsohuwar da babu ƙarya a cikinta, daga madafar da madogaran da babu ƙarya a cikinta, don haka wannan labarin daidai yake da ka gani, wato kamar ka gani ne da idanka, abinda ka gani babu shakka an gama duk wani bayani, duk wani bayani kuma bayan gani yake, to bayanin da Ubangiji ya yi saboda kasancewar madogara ce da babu kokonto a kanta, sai ya daidai take da gani da ido, shi yasa sai ake amfani da ru'ya a nan. Larabawa suna da wannan sulubin su yi amfani da ra'a ta gani da ido, amma ana nufin ilmu yaqin, wato wanda yake daidai da ka gani, ko kuma alam tara din ana nufin ru'ya ainiya, ma'ana alam tara atharahum, baka ga alamomin su ba, za ka zo ka ga irin kufai da su da suka bari da irin duwar wasu da suka fadi da guraren da Ubangiji ya halaka su, wato tarihi yau bayan tarihi ya tabbatar da wannan, kakanni da iyaye da kakanni wato sun san wannan, waɗannan sun gadar da waɗannan ilimin wannan, ana kuma gani kowa yanzu yana gani, kaga ganin anan ana nufin ganin alamomin da suka bari da guraren da suka bari da gidajensu da guraren da suka zauna, da yadda Ubangiji yanzu ya share su gaba ɗaya babu ku, sai abinnan sai ɗuriyar su kawai ake ji, da haka ru'ya anan tana iya ɗaukar ru'ya basariya, tana iya ɗaukar kuma ru'ya ilmiya, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, ashe baka ga yadda Ubangiji kai da Adawa ba, waɗanda suna zaune ne a kudancin jazirar Larabawa, suna zaune ne a can kan abin nan kan iyakoki da Yaman, a nan Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi su a wani wuri da ake kira Al-Ahqaf, a nan Ubangiji ya tayar da su, a nan suka rayu, wanda Ubangiji madaukakin sarki ya ba su karfi, ya ba su karfi da iko, karfi wanda ba kowace kowace irin a kabila ce ko halitta ce Ubangiji ya yi ma wannan karfin ba. Za ka yi zamana suna alfahari da wannan karfin, har suna man ashaddu minna quwwa, wa ya kai mu karfi, don suna ganin a doron kasa a lokacin ba wanda ya kai su karfi. Ba ba sun manta cewa Allah da ya yi su huwa ashaddu minhum quwwa, wanda ya halicce su ya fi su karfin, sai suka manta da wannan. Ubangiji madaukakin sarki ya halaka su. Irama zatul ibad, iramawa zatul ibad ma'abota ginshikai, iramawa ana jingina su ga kakansu iram, akwai kakansu kakan adawa ana ce da shi iram ibnu sab ibnu nuh, irama dan sab ibn nuh shine kakan adawa. Don haka sai ake jingina su da kakansu, don a san cewa ba wasu ake nidi ba su waɗannan adawan wanda suka fito daga wannan kakan nasu mai suna Iram. Da za a kowace kabila da Larabawa suke kiranta adawa ta zauna a gefen ƙasashen Larabawa, ana kiranta da wannan suna adawa. To don kada wani tunanin sai kai ga wannan kabila da suke gani wanda ba su ga bambancin su da ita ba, su ɗauka ko ita ake magana a kai. Sai Allah ya ga musu adawa waɗanda kakansu sunan shi Iram, haka Iramawa ake nufi. Kuma zatul ibad ma'abota tiraka ko ma'abota ginshikai, abinda ake nufi da ma'abota ginshikai sun kasance suna yin gidaddajinsu, suna tayar da ginshiki wanda zai za a daga gida a kansa, wato kamar tantunan. To haka suke yin gidaddajinsu. Da haka sai aka san su da zatul imad, ko kuma zatul imad a nan yana nufin girman su, wato girman su da fadin jikinsu, wato masu tsawo da fadin kirji. Da haka a nan ana ishara zuwa ga karfin su, wanda usulubin larabci yana daukan wannan, ko ana nufin a masu yin gida su yi tiraka su yi ginshikai ga gidajen domin suna yin tantuna, ko kuma ana nufin a masu tsawo da fadin kirji wanda suke wanda yake nuna irin karfi da Ubangiji madaukakin sarki a ya halicce su da shi. To baka ga yadda muka yi da waɗannan ba, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kabilar da ba a halicci kwatankwacinta a duniya ba, a ƙasashe gaba ɗaya ba a yi taɓa yin irinta ba. Kaga allati a nan lamirin yana koma zuwa ga kabila, wato ad ɗin nan ana nufin kabilatu ad, saboda haka sai aka yi amfani da kalmar allati ba a ce alladina ba. Allati wato kabilar da take lam yukhlaq mithluha fil bilad, wanda ba a taɓa yin irinsu a cikin ƙasashe ba, wato ba a taɓa halittar irinsu a cikin a duniya ba, amma da Allah ya tashi halaka su ya halaka su da iska. Da kana ganin iska wani abu ne haka gashi kamar abu ne latif, sai Ubangiji da ya tashi sai ya halaka su. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب مقيم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكين. وتؤبن جيجي ديتاش سيطور موسي دي جرجيجي سيطور جرجيجي كمر جرجيجي دي كتير الوا هذا عارض ممطرنا دا جرجيجي نزل من الوا amma ba su sani ba, balro mustaqil tun bi abin da kuke cewa an kawo muku ne na azaba, rihun iska ce ya azabun ali, take dauke da azaba, take cike da azaba ne. Ku dabbiru kullu shay'in bi amri rabbih, Ubangiji sai ya halaka su da rihun sarsarin atiya, iska wa take mai tara mai karfin gaske. Sakhara alayhi sab'a layali wa thamaniyata ayyamin fasuma fatara alqawma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل قوي فهل ترى لهم من باقية. وبنجي يوم خولي وانا إسكا يبات أمامي سيتأكي أكنسو وتقالكي بقوي لأبنى سبع ليال وثمانية أيام جري لكي بقوي لقالكي تقص حسومة ونسكي متتابعات وتباتك أوتاوة سكي تأكي أكنسو فترى القوم فيها صرعة
sai ga suna a kwakwance a mace ka annahu a'jazu nakhlin sawi kamar fafafa wato fafafan kututturen dabino wato kututturen dabino amma ko an fati shi ubangiji da ya tsaga su sama suka yi sama wannan iska tai sama da su sannan kuma aka sako su to duk abin da yake cikin su hanjin cikin su ne da duk sai ya zubi gaba ɗaya ubangiji ya rarrake su haka dawa ta fado shirin da kanan kamar dabino saboda girman su kamar dabino ne fadi amma ka duba kuma a rarrake shi Allah ce ba har tara da ummin baqiya
na
shin kana ga sauran su yanzu a doran kasa to ya kamata su waɗanda suke takama da abinda suke takama da shi na karfi har suna yi wa manzo Allah barazana to shi izina da wannan idan har Allah ya halaka waɗannan to babu shakka su ma irin wannan za ta iya samun su ubangiji ya ba su ni'imomi daban-daban iri-iri wanda ya kamata a ce sun gode wa ni'imomin Allah sai ba su yi haka ba annabin su da Allah ya turo musu annabi Hud ya musu gargadi ya musu wa'azi ya ja kunnan su akan su duba irin ni'imar da Allah ya musu su gode wa ubangiji ko sa tawo wa barabu amma sai suka bincike masa yace wa quru in ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zalakum fil khalqi basra wa quru ala allah wala ta'asaw fil ardi mufsidin اذكروا على الله لعلكم تفلحون يجي واذكروا قتلا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وبنجي يا سانيا كو خليفوبي ا دوران قسا bayan mutuwar bayan halaka mutanen annabi nuh sai zamana ku kuka wanzu a doran kasa wazalakum fil khalqi basa ya kara muku fadin karfin halitta ya shimfada muku karfin halitta ga lafiya ga girman jiki ga karfi ubangiji ya muku wannan amma kuma da bakon ku dogore masa sai kike barna ci fakkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah da yake la'allakum tuflihun ko kwa samu babban rabo to amma da bakon su ji wa azan da annabi Nuhu da yake musu sai da mana wannan yana wato bi ta bayan kunnan su suka rika yi wa Allah albari suka rika yin albari da karfin da Allah ya ba su فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا بل أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وبنجد يجي أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق سكرت غير من كي أدور الكسابة كارت الاستيابة وقالوا سكرت شوى بل أشد منا قوة ويكي مكارفي أقول لي كي مكارفي مكارفي أولم يروا أن الله الذي خلقهم فسكرت شوى الله دياء للجيسوبة هو أشد منهم قوة بيبيس تلك الله فساق أبنجي على قاسم سنة أبنجي يتي وثمود الذين جابوا الصخرة بالواقع لسمود أولا أن سكرار كيدو الوزو سكرار كيدو زي سكي جدا بالواقع أواد القرى أولو قزرزبو دا أكي كلان سدى واد القرى يلا نحن فكان وضو Khaybar ko Taima da Madina kuma da ya bar Madina zai tafi Sham to a wannan tsakankanin to wannan guraren da da Yahudawa suka zauna da ake kira Khaybar a da yana daga cikin yankin guraren da Adawa suka rayu a gurin sun rika rarrake gidan da yaduwa suna yin gida kaga wannan shi ma yana nuna wata wani karfi da suke da shi da kuma wani wayewa wanda ba kowace halitta take da wannan ba kuma tun daga kansu ai zuwa samu wasu mutane wanda da jiki da tsoka da jini da kashi za su kara rake dutse suna yi gida ba a rarrake dutse ai gida dai ai dakuna ai fado ai fataki ai menene da a cikin dutse abu shakka in ka je Khaybar kaga yadda aka haƙa rijiya daga kan dutse rijiya kan dutse ake wa baki wani irin mutum ne haka rijiya aka dutse ce ka hauka lalan ka aka rijiya aka dutse eh da ruwa da komai eh ga kai mamaki yadda suka yi ubangiji ya ba su wannan technology na rare ka dutse suka rayu cikin aminci da zaman lafiya babu mai taba suna da karfi kuma ga ni'ima ubangiji ya ba su ga amfanin arzikin noma da dabinai sai sa har yanzu in kaje Khaybar sai ka ga lalle wanda ya zauna nan ya muni kaga ruwa yana gudu yar 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 da kasa bari kan ga shi nan
kana nan kana fama da abinda ke da shi
daje tsaka da shi nan wannan
a duro ma da famfam ba wanda ya sa kuma famfam amma duk kamar fata
ruwa yar yar haka ga dabi dai tsaye shi yasa ubangiji yace a tutura kuna fi ma ha guna amin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin bal'uha adhim wa tanhituna min al-jibali buyutan farihim fattaqullaha wa atiihun wa la tuti'u amra al-musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun ubangiji yace kuna tsammanin yake ga adawa ta hanyar annabi Hud a tutura annabi annabi Salih a tutura kuna fi ma ake ga samudawa ta sha annabi Salih a tutura kuna fi ma hauna aminin kuna tsammanin a tunaninku za a bar ku ci gaba da zama lafiya a nan wato a cikin rayuwa a nan duniya kuna yi wa kuma Allah rashin kunya fi jannatin wa uyun cikin gonaki da idanuwar ruwa na marmaro masu gudana a ƙasa a cikin ruwa ba wa surudin da shuke shuke wa nakhlin da gabinai bakwa abin wanda ya'yan ta masu laushi ne da kasa a baki malam ba kana taunawa kan kana ciwo ba ai ne masu laushi tabbas kana tawa Allah zai gane ku ku ta masa rashin kunya cikin wannan da'imar kuma wa tanhituna min al-jibari buyutan farihin kuna rare ku da wasu kuna gida kuna goma kuna kura hanci kuna ta'a da takama kuna ta man ashaddu min da ku yace fattaqullaha wa atiihun to ku ji tsoron Allah ku bi wala ku tiu amrul muslim kada ku bi al'amarin wadanda suke wuce iyaka alladheena yufsiduna fil ardi wa la yuslihun wanda suke barna a doran kasa ba ka san gyara amma ina sai ba su yi ba shi ne ubangiji anan yake gaya ba wa samudal ladheena jabu as-sakhra bil wad samudawa wanda suka rarake dutse a wadin qura suka yi gidan daji alladheena wa fir'auna bil awtad saboda ubangiji da ta shi alaka fa akhadhtum ar-rajfa fa asbahu fi dar al-mujahidin ko fa akhadhtum as-sayhata fa asbahu fi diyar al-mujahidin ta'allam yadhnu fiha ala anna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud fa akhadhtum as-sayhata kara da ubangiji ta shi da kara kara wannan ita ce talaka sai ga su abgurru ma ne a cikin gidan da su duk sun mutu sun zama gawawaki Allah ya ta'allam ya rubu kaman ba su taba rayuwa a wurin kasa ba Allah ya ala inda samuda kafaru rabbuh tabba samuda sun yi Allah mutunci sun kafirce masa ala ba wadan da samud sannan ubangiji ya ce wa fir'auna bil awtad da fir'auna ma abocin tiraka wasu malamai sun fassara tiraka anan da sojoji wanda su ne turkin mulkinsa su suke rike da mulkinsa sai idan mutum ya samu sojoji masu mata biyayya makauniyar biyayya to shi ya samu abinda zai rike masa turkin zai rike masa mulkinsa in sojoji ba sa tare da shi to sai su mazlumi shi yasa za ka ga zanga da ake yi a yanzu kasar Laraba kaga ta tsaki Musiya da sojoji ba sa tare da bin Ali kiri ya gudu dandanan ya gudu saboda sun gaya masa ko ka gudu ko ba kama ka haka ban bata shi ma da sojoji da su ba mubarak kini amma ka duba Yaman ma da sojoji suka dare biyu ko suka goyi ba su sai ya samu kirkin da ya rike masa mulkin ya ci gaba da zama haka ran ci maka zafi don ka sojoji su ne kirkin da za su rike wa idan suka yi masa bore to shikenan ya gama yawo ba inda zai shi to wasu malamai suka fassara al-junud anan da da ala abin al-awtar ala daga al-junud sojoji wanda su ne yake karfafa mulkin sa wasu suka ce al-awtar tira ta ne wato da Fir'aun ya yi kamar gidajen kurkuku ne da yayi na banu Isra'ila na daura banu Isra'ila kuma kowanne Isra'ili aka kama to za a je a daure shi kamar tinkiya kamar rago a cikin tinki haka za a haka kafafuwan sa da hannun sa a daure a cikin tinki shi yasa Annabi Musa yake ce al-arsil ma'i ya bani Isra'il ta haki a saki banu Isra'ila tare da ni ka sako ya tada taure da su ka sako su daga wannan aukat din sune waɗannan tirakan da yake amfani da su wajen azauta duk waɗanda yake ganin ɗan hamayya ne abokan husuma ne alladheena baghaw fil bilad alladheena ala ala fil duka waɗanda suka gabata da adawa da saboda da shi Fir'auna da mutanansa alladheena baghaw fil bilad waɗanda suka yi dagawa suka yi shishigi suka wuce iyaka a cikin kasashe ta hanyar zalunci ta hanyar wato tirsasawa da wulakanta marar gali wanda wannan shine tushen barna a duniya in dai aka samu wato azzalimai suna zalunci babu kuma wanda ya hana su zalunci to barna kuma za ta yada a duniya domin wanda ake zalunta yau da gobe tun yana hakuri zai kasa zai daina hakuri domin zai rike kiyayya da gaba ta wannan da yake zalunta sa a zuciyarsa kuma zai gadarwa da ƴaƴansa da jikokinsa don haka zama suke yi amma zama na la'anta duk sanda suka samu wata damar da za su yi bore to za su yi bore to a wannan yanayin kuma da za su yi bore ba lalle ne su kuma su yi abin da ya dace ba a lokacin su kuma in suka tashi za su barna a doron ƙasa kamar yadda kake gani yanzu wato in zalunci yayi yawa to duk wanda ake zalunta suna da yawa in suka tashi suka yunkuru to za su yi rabu sai su ma a wajen rabu sai su kuma su ma sai su yi kaga yanzu duk abin da yake faruwa a duniya na kashe-kashe da zuba da jini da yaƙe-yaƙe ai zalunci ya haifar da wannan inda kowa an bashi haƙƙinsa kowa ya tsaya a matsayinsa kowa ya rike kasansa da rabansa to cike da kowa sai amma in wani ya ce sai ya kwaci rabin wani ko ya danna haƙƙin wani ko ya guzguna ma wani to wannan da yake guzguna wata rana shi ma fa in yayi tashin gauran zabo zai nemi ya rana to ba lalle ne kuma wajen ramuwan da fashi kuma ya tsaya ya bi ta farki da adalci shi ma in ya tashi zai kwaso ta da zafi to karshe shi kenan sai kaga gari ya mutu sai ga fata ta tsaro zai ga duniya gaba daya ta ya mutu da haka babu abin da zai yi tabbatar da zaman lafiya a duniya sai komawa ga shirin Allah komawa ga shirin Allah da hukunta littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a nan ne kike jin akwai wata sunna uliya wato wata hukuma da ta fi kowace hukuma ita ce ta Allah kuma kake ga hukumar da ita ba ta da wata maslaha ta taka da za ta sa ta azar ta kuce ka ba ta bukatar sakar man fetur dinka ba ta bukatar sata arzikin kasar ka ko giran dinka ba ta bukatar sakar wannan hukuma ce ta Allah ita ce mai bayarwa da haka ba ta bukaci sata wata ke tsara doka da aka babu wani wanda yake da maslaha a cikin abin da za a tsara sai kai da ake tsarawa to amma aka je ture hukuma ta ubangiji da adam shi zai tsara to anan zai tsara daidai da bukatunsa daidai da maslaha shi yasa za ka kon sushen duk bayan shekara ɗayan shekaru sai ka bini-bini kuma an taru za a sake amendment ɗinsa za a sake masa kuskure wa ɗan gyaggyara saboda wasu sun zo kuma shi constitution din wani guri ya ci karo da maslaha to bari a yi gyara yadda za a kuɗa dashi a shigar da wannan maslaha to wani kuma in yazo ya ga wannan maslaha ta ka shiga ita kuma mafsada ce a gurin sa sai ya taro kuma ya tsuki ya ce to kaga abin ya ana komawa ne kenan ga soyayyen zukata kowa abin da yake so shi zai tsara kaga wasu kasashe yanzu kamar kasar Syria lokacin da Hafiz al-Asad shi wanda tsohon lokacin da ya mutu wasu kushen da suke aiki da shi ya ce ba wanda za a dora a kan kujerar mulki sai ya kai shekara 40 abin da ya sama shi goma shahar al-Asad a lokacin bai kai 40 ba lokacin shekarar 38 ko da ta bai cika 40 ba kuma ana so lalle shi za a dora to tunda wannan tushen su suka kulla shi ba za su su fanci shi ba su suka ce shekara 40 din ba to su zo za su goge don haka aka zo rigar da aka kai da yanka ta yi masa kaɗan a buɗa ta a ƙara yaji ko a rage yadi ta masa yawa saboda haka sai aka rage shekarun daidai shi daidai yawan nashi 38 to sai aka dawo wanda duk zai zama shugaban ƙasa ya zama 38 ba shi kenan shikenan yayi duk san da za a samu dan adam shi zai tsara abinda kuma yana da matsala a cikin to ba da yake gaskiya ba shi yasa to da kuma tsarin ubangiji wanda ya halicci kowa da kowa shi yasa Allah ya ce alladheena tagaw fil bilad sai ce fa aktharu fiha al fasad suka yawaita farna a cikin kasashen fa sabba alaihim rabbuka sawta adab sai ubangijinka ya zubo musu ya kwararo musu gudariyar azaba to ubangiji ya saukar musu da azaba daga sama wanda babu wanda zai iya ije musu ita ba su ubangiji wanda idan ya zo la yuraddu ala qawmi mujrimin babu wanda ya sai tsaya kare masu laifi ya hana wato wannan azaba ta sauka kan su yace inna rabbaka labil misal lalle ubangijinka yana dan abada kata wato yana naira da abinda bayi suke yi ba za su kubuce masa ba ba za su tsere masa ba kowa zai sakanta masa a ran duniya ko a lahira gwagwadon aikin sa duk halittu gaba daya za su koma gare shi zai yi musu hukunci da adalcin sa kowa a bashi abinda ya cancanta domin shi baya zalunci baya zalunci ba zaluntar kowa abinda zai ba kowa haƙƙin sa ne Allah ba ɗaukin sarki ya samu dace sai mu za a nan gabar domin gabar da ta kawo tana bukatar ita ma dogon bayani Allah ya sa mu faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa inda muka yi kuskure Allah ya ji mana wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على هداه الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنبيهي نكي سو ان يو كاينا يان اوانا طالبي da sauran yan uwa da sunna duka duk dai kurar da ya ta tashi yanzu dai ina fatan yan talafa abubuwa yanzu sun yi sauki rikita-rikita ta siyasa da kaniya da ake ta yi wanda har ta hana mu karatun wajen sati biyu ko to yanzu dai insha Allah ne ta lafa illa iyaka mu yi wa kanmu addu'a kasarmu abinda take ɗauke da shi na alkhairi Allah maɗauki sarki ya tabbatar mana da shi abinda kuma yake cikinta na sharri Allah ya mana maganinsa ya kade mana shi wanda duk yake ne kun mu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya bashi ikon zartar da wannan alkhairi wanda kuma yake nufin mu da sharri Allah ya mana maganinsa wannan ita ce addu'a da ta rage da za mu ci gaba da yi sannan kuma mu koma ga Allah a tambayin da nake so in yi ga kaina da ikwana dalibai da sauran ikwana ahlus sunna shine game da batun siyasa siyasar nan dukkan mun san wata larura ce wacce muka samu kanmu a cikin ta tsangin inda so samu ne yadda muke so mu aqidar mu dole da mu ba za a yi a koma ga shari'ar Allah a koma ga tushe yadda muka gama bayanin nan Allah shi kadai ne zai wanzarwa da dan adam adalci amma idan adam ya koma ya ce shi zai tsara wa kansa to za a yi ta tushe wala ita ce aqidar mu kuma ba za mu guce ba muna faɗa kuma duk wanda ya san ahlus sunna kai duk wani musulmi ba ko da tsini ya san shi tsarin Allah da shari'a da shari'ar sa ta fi tsarin dan adam to ashe kenan kaga ita wannan siyasa ba ita ce hadabi a gurin mu ba hadabi a gurin mu shine mu san addinin mu mu bauta wa Allah yadda yake wannan shine babban hadabi kuma na tabbata ahlus sunna wannan shine hada su sai sama ake cewa ahlus sunna wannan suna ne tsohon suna tsohon suna ne tun zamanin tabi'ai ake ambatan ahlus sunna kamar yadda Muhammad ibn Sirin yake faɗa a ji a duba muqaddimar sahih Muslim Muhammad ibn Sirin tabi'i ne wanda ya rasu shekarar hijira ta 110 yake cewa kanu la yasaluna 'ala al-islam فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالهم فينظرون إلى أهل السنة فيأخذون من حديثهم وينظرون إلى أهل البدعة فلا يأخذون من حديثهم. يجي دا صحابي باسا تنبير متين إسنادي إن يجي أمس حديث ذاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي على الرأس والعين منكر ما هنو بيبيو من جبن بي دا صحابي حتى سكي متين يزول شيء قال رسول الله يسي سكر با كوي. فلما وقعت الفتنة يجي عند فتنة الكشف سيدنا عثمان تأوكو شكرا مجراتنا للتلاتين نبيان kadu sai sabai suka ce sabo da dari da lahu da yaran ka zo ka faɗa hadisi sai su ce sabo da dari da lahu sabo da dari da lahu ku faɗa mana mazajin hadisi waye yaji daga gurin waye shi kuma daga gurin waye a ajikan annabi fa yunzaru ila ahli sunna sai su duba hadisin ahli sunna kaga kalma ahli sunna sai ta fito karu gurin shi kaga kalma ce da asali ba yayi wa su kire ta ba tun zamanin sahabbai ana to ahli sunna shi kaga abin da ya dinke mu abu ne mai asali mai tushi mai daraja mai kima wanda shine ma rayuwar gaba ɗaya ta mu in ba dan wannan sunna ba mai amfani rayuwar mu in dai ba dan sunna ba rayuwar ta ba ta da amfani wannan shine asali shine tushi duk wani abu ba wannan ba kasuwanci siyasa zaman unguwa zaman gari ne kabila ce ko menene wannan fari ne to kaga inda tunani da hankali asali tushi shine abin alfahari shine ya kamata ko mu tsaya mu ga cewa wannan tushen mun kare karfafa sa duk wani abu da zai kinto fari ne bai kamata ya tumbuke tushi ba kina raka malaman usul suna cewa dukkan wani istinbadi dukkan wani fari ada ala al-asl bil ibtal fa huwa batil kai wani istinbadi da tsago wani kunci daga wani karkashin wani dalili amma hukunci kaga ya kalle shi zai rushe dalilin to hukuncin kariya ne dan dalilin shine tushi to idan fari zai bata tushi to fari kariya ne ba gaskiya ba ne to a ɗan kwanakin baya min yi ta ganin yadda harkar siyasa nan take zama take neman ta zama ita ce asal din sunnar ta mu ta zama fari wanda kuma wani hadari ne babba da aqidar mu da akhlaqin mu da da'awar mu gaba daya hadari ne duk wani abin da zai hada kai kai wannan to sai kaga tsakanin malami da dalibansa wato ana baka miciji saboda siyasa malami ya zabi can dalibi ya zabi nan saboda haka dalibi ya rika sukan malamin sa akai sha'anin siyasa malamin sa yana tare da wani shi kuma yana tare da wani malamin sa yana tare da wancan wanda ni ina ganin kaza ne shi kuma malamin yana ganin kai ma dalibin kada ka da kaga wannan ba dalibi bane na tabbata martabar malami a gurin dalibi ta kuma martabar dan siyasa a gurin sa wato yadda malami yake a gurin dalibin sa ya kamata ya fi yadda shugaban ka na siyasa yake a gurin ka ko malamin nan zai bata maka to kada ka ce saboda da dawa siyasar ka ko dan siyasar ka ba za ka bata da malami wannan hauka ne ni a gurin ya hauka ne kuma gurin bai ji kowa mai hankali ba hauka ne malamin da kira kai ke zuwa ga Allah saboda malamin sunna wanda cewa yake kai tauhidi yana gaya maka menene tauhidi menene shirka yayin kokarin fadaitar da kai da tauhidi da koyar da kai tauhidi da nisan da kai daga shirka da ilimin da kai menene shirka ya hada ka bid'a babu rada ɗaya da ya taba kiran ka zuwa ga shirka ko yace ka zo mai bid'a kana cikin bid'ar yayin ta bayani yayin ta bayani har Allah ya fito da kai وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده برمان هذا ما جزاء سنين ما يا أخويا بس عربي يا إنتي كاربي يا إنتي يا عربي سيكم يا إنتي عربي يا إنتي كل تامس يا أخويا أنت كي كيما تاع القرآن إلى السنة تدرج الكتاب والسنة تدرج السلف الأمة sai ka zo kuma ka ja aya ka ja hadisi ka hanta shi ko ka ja aya ka ja hadisi ka bata shi wannan bai kamata ya zama dabi'a ko bace yadda malami akan harkar siyasa ba ya da wani gurbi da zai duba dalibin sa yace sai kun yi wani kai da wannan yirgo yace dalibai da sai kun yi wani to haka ku ba ka fara ku ba ka fara mai sai malamin ku yayi kaza karshe kuna da kurmin kana rigima da malamin ka akan wani dan siyasa sai kaga wancan da kake rigima saboda shi ya je ya hade da wanda baka sani sai ne kuma wannan kuma kuna ganin siyasa ta kullun suna katanga suna da rasin da rasin ta kullun aiki ke sai ka ran ka baka da malamin kun yi barambara ka ce ma ka daina zuwa darasin ba wai saboda ba siyasa ni na san shirin siyasa ga wanda duk zai karanta dabi'ar siyasa a duniya ba inda aka shigar da ita face ta yi ba wannan haka ne in dai ta shigo cikin lamari to sai ta yi ba to a gaskiya ɗan kwanakin can abubuwa sun yi ta faruwa wanda ba daɗi kuma mu'adu suna mu ya kamata mu ba da kyakkyawan misali ce ɗan bid'a za su rufa malamin su asiri iya ki kubara sai kuma ku zo ka yaga masa suna za ka tuna wannan bai dace ba addu'a ya kamata kai kullum in ma ka fahimci ijtihadin malam wani ko malam wani ko ɗalibi wani ko ɗan uwa wani sai ijtihadin sa kuskure ne kai addu'a Allah ya gane da shi kuskuren kuma Allah ya bashi fahimin daidai kai kuma a inda kake ka tsaya kai ma kai tunanin bai za ka amfanar wa al'umma haka ya kamata amma ba ya zama da mun dauki a ce cin wato mi ta rigima a tsakankan kuma ta faɗa ta faɗa ce da da ba ta ainihin tunan ku wannan ba daidai bane ko mu za mu kuma rauni muke fara kanmu wala ta da za u fatashalu wa da bari ku daga da muka dawo muna yi wa dole ku raddi wannan yayi ba wannan raddi wannan yayi wannan raddi to shi kenan da mu tarwatsa kwarjinin mu ma zai tafi shi kansa dan siyasa da kake yi dan shi ba zai ga kwarjinin ka ba dan ya san ka bar gida ka kai ma gida ba ya kamata mu hankalta ba zai yiwu ba ra'ayi ya zo daya akan komai kuna da mu sabani a gidan ka kai da matar ka wacce ka aura kana son ka kana son ka amma sai ku zo wata rana kana son wani abinci ba ka san irin wannan ko shi ko kana so kai ba ka san wannan abinci ko kana son wani abin sha wanda ita ba ka so ko wata kala kai ba ka san wannan kala amma kuma wannan ba zai sa ku bata da ku bata ko ku yi to kidi idan an ga wani yayi ba daidai ba kira shi za a fasa da shi haka yake ba sai ya kuwanta a nuna mata girman sunna da da'awar sunna ta bata kidi komai za ku yi hakuri da komai a kan sunnan nan ta ci gaba. Kuma na sha faɗa, ko ba zan daina faɗa ba, cewa tarihi ya nuna mana. Tun daga waɗancan gwamnatoci da aka yi wanda ba su ci a kirga ba, gwamnatocin su kula ba wa shi na gwamnati irin ta su Mu'awiya, irin ta su Umar ibn Abdulaziz, da ƴan shira, wato ƴan tsirarin gwamnatoci da aka yi. Mafi akasar gwamnati da aka yi ba su suna suke da ku ba lokacin ma da ake daga tuta ta musulunci ta jihadi ma kun sha fadar irin gogor bayar ibn Jiyaz da wahala ne sai Imam Ahmad gabanin da wahalalu da suka sha wannan da sai dai a samu mai dan dama dama wacce za ta dan sarara muku da dan daga muku kafa ya da addinin ku ya da sunnar ku da wacce za ta yi fito ta yi gaba da gaba da amma ka ce wai ku za ku kafa gwamnati ta sunna kariya ta gwamnati ta ahlus sunna a babu ta sai dai bi dan dama dama wacce za ta dan barka kai da shadin ka da take da wani lokaci ta dan turo maka wannan taimako ku gyara masallacin da kai a wata ta gaba ce in ta baka daya za ta ba wa abokan husumar ka za ta ba su dani maganar ka dauka ta kace wannan ba ta so ba to haka sai kai ta ce ko ta ishihadi ta ce ku gwamnatin kaza kuna ga za ka dan sassauta mana gwamnatin kaza sai dai wannan ishihadin to in wani yayin shahadi ne ya ba wani yayin shahadi ya gaba sai ku roki Allah ku haɗi akan sunna kowa yake wa bi sunna ya taimaka wa sunna da abin da zai iya haka ya kamata mu hankalta kada mu bai da siyasar ta zama asali sunna ta mu da tauhidin ta mu da aqidar ta mu zama farki tauhidi da sunna ba su hada ko siyasa ta raba wannan bai kamata kowa ba da mi din dai kuma da mi wata karba ran da yayi ba wata karba cewa yazo kai shirka ba ba cewa yazo kai bid'a ba dan kana tuhumar da shi hadin sa kuskure ne to karo kan masa Allah ya ji masa ya gane da shi ka kuma girmama shi ka ba shi hakkin shi haka musulunci yake so haka tarbiyyar da da sunna ta babu kenan tarbiyyar da sunna ta babu kenan mun sha fadar mawkifin mawaqif da ibnu taymiya mawaqif na ibnu taymiya lokacin da ibnu makhluq wannan alkali na ba malikin alkali nan da yayi ta sayyar da zai zubar da jinin ibnu taymiya ya so ya ga cewa an kashe ibnu taymiya ya yi amfani da ranar da ake ciyar da su ibnu taymiya a guje ya zo yana gaya wa ibnu taymiya ai ibnu makhluq ya mutu ku ce to dan me za ka yi wannan dan me za ka yi wannan tashi ka dai ka kai da gidansu mu wasu tarbiya wallahi zuwa yau ta kaji ni ji mata addu'a ka duba mutumin da yasa yanzu ba da jininka mun ba lokacin da ya samu kudura akan su bayan sun hada baki da wasu sojoji an yi ma wani su sarki biyu mulki daga baba sarki ya dawo ya kama sai je kulle su ya fito da ibnu taymiya da kurku yace to kaga mutanen da abin da suke yi maka a baya yanzu ga shi ma ya faru a kaina ka zo ka bani fatawa ka gani mai maganin su ibnu taymiya ce ina waɗannan su ne hasken gari malamai ne ya fita wanda suka je suka sa aka daure shi akan fatawar istiwadi akan fatawar al-talaqu salat akan fatawar ziyara suka sa aka daure shi karshe a rayuwar su kai a kurkuku ya mutu amma lokacin da aka so ya samu wannan dama shi wannan masaraki yake so ya amfani da shi a siyasanci ai da da shi ake hada baki a tsakanin ibnu taymiya yanzu ne ya samu iko a yanzu da aka yi masa abin ya sa ya shafe shi sai ne ibnu taymiya ya bashi fatawa akan yayi maganin wadannan malamai ko ya daure su ko ya kashe yace to ibnu taymiya ce to wadannan sune hanyar da kasar ka in ka kashe su wani karanta da al'umma ka duba dan bid'a ne wadannan malamai amma bai yadda ya hada kai da sarakuna masu mulki a zamanin sa ba a cikin su ka ina kai a hadin sunna zaka hada kai ko ai amfani da kai a cikin cikin wannan malamin su muna fadar wannan sai dai wani lokaci ko ba a gane wani ko fa wani abu ne yake zuwa ya share abin da kake fada ko muna fadar wannan saboda kai ya kamata ɗan uwa mu riga lissafi muna duba muna aunawa muna auna duk kuma inda aka samu irin waɗannan kutuntunu dole a samu wasu su yi nan wasu su yi nan wasu su yi tafiya dole ne ba sai ka hada mutane duk a guri ɗaya ba ba sai yau ba dole ne a samu wasu sun nan wasu sun yi nan ka duba lokacin sahabbai ma da aka samu fitina wasu suka tafi tare da mutanen Sham wasu suka tafi tare da mutanen Iraq wasu suka ce ba ma nan ba ma nan to haka ne amma wannan bai sa wato ainihin su rika daukar kansu masu kai ba ko lalatattu ko su rika magana akan junan su ba wani sahabi da ya magana akan wani sahabi ya soke shi saboda su su duk wani darasi ne da mu muka kowa sanin sa ya kamata mu yi aiki da shi ya kamata mu zama fitila ce da zamu rika haskaka wasu yayin da duhu ya zo ya mamaye guri mu zama fitila ya kamata mu yi tarbiyya kuma ina ƙara gode wa yan kaga jihu yan kaga jihu ba ku shakka suna kokari musamman a irin tarurruka na karatu tuka ina kuma jan hankalin mu kara hakuri a shi dan kaga ji aikin sa shine samar da zaman lafiya da nutsuwa a guri kare ne ba ka ba duk wani abin da zai kawo ta tsatsi da hayaniya sai ya zama yayi aiki aka san aikin sa aiki ne wanda ana so kai amfani da damar da kake da ita na tabbatar da an yi nutsu an zama na an zaura lafiya kuma wanda yake agaji a harkar da'awa ba da yake da ne agaji a wani abu daban ba shi ma mai da'awa ne, mai da'awa kuma ana son shi ya zama mai li mai tausasawa. Duk da yi magana da mutum ya yi masa da lallausar miliya, ba da tausasawa ba, ba da kuzza ba, ba da wato bakar magana ba. Ina fata za a ci gaba da kiyaye irin waɗannan abubuwa, za su taimaka ita kanta da'awa. Wannan rana zai taɓa zuwa, ba ko da bai taɓa zuwa ba, a ƙaurace ma zai zo. To ya zo a kacin koyar a ce kakwaci haka gobe da zai dawo ce kai Allah ya kiyaye ni a yau. To kaga ashe ana buƙatar mai hikima, mai lin tausasa. Duk kafircin kafiri ba zai kai Fir'auna ba, wanda ya da'awar uluhiyya, ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayri, da zalunci da yake yi ya kashe wannan ya bar wannan ya kashe wancan ya bar wannan. Amma duk da haka da Allah ya tashi kula da Musa bai ce idza ba ila fir'auna innahu qala fa qul lahu qawlan layyinan qawlan layyinan, da aka wuce da nan karwa ya sha ku je ku ga masa magana mai laushi mai taushi ta tausa da Allah ya tana takila zai ba. Ha aka sace hallaka ila an tazak wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kal mu'min masu tauhi wanda suke dauke da lahaja ta tayi ba ka cin sasawa ba. Hallaka ko ka yadda ko kana da buƙatar ta darkata. Amma da din suka yi tunda Allah ya ba su wani garanti cewa su tafi, inni ma'akum asma'u wa ara, ku tafi ina tare da ku ina ji ina gani. Da sun tafi da wannan suggesti ya Fir'auna dan banza, fito dan banza ga mu Allah ya kawo mu, ka so kashe mu Allah bai yi ba, fito mu gaya maka ayyukan Allah ka ko ka so sai ka ji su rika tintawo cewa Allah ya ba su kariya. Sai ba su yi wannan ba, Allah tun daga can ya gaya musu idza ba fa qul ila fir'auna innahu qul lahu qawlan layyinan, ku gaya masa magana mai taushi. To ya kamata ya zama na mun dauki wannan wannan darasi, duk daraja da martaba da za mu zama muna da ita ba za ta kai ta annabin Allah ba, ballan ta ta kai ta annabin Musa. Duk kafircin mai kafirci ba zai kai kafircin Fir'auna. Don haka kaga ya kamata ya zama na masu tausasawa. Allah ba dauki sarki ya zama da ce akwai karatun at-tajridu sharri da muke yi duk rana irin ta gobe wato ran Asabar. A da can an saka wasu darussa daga cikin darussan da muka yi a baya a faifan CD MP3. To za kuma sa an samu kashi na biyu da na uku wanda ya kai darasi wajen 112 kenan. An kai darasi 112 na sharhin littafin tajridus sirri, saboda haka mai so sai ya nemi a wajen sautin salafiyya, ga su nan da su sautin Qur'an ne, su sautin sunna da suna da shi. Sannan akwai littafin ayyami ma abadiyyat tajridi wa mufassirat tanziri Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah. Kamar yadda na taɓa faɗa daman wannan littafi ne wanda kusan na rubuta shi tun shekarar da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran marigayi, domin fito da irin abinda na sani a zamantakewa ta ni da shi tun da ya shafi rayuwarsa ta ilimi da da'awa, irin gwagwarmaya da aka sha har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a kan wannan turba, ya ba da jininsa don da'awar ta ci gaba. To wannan rubutu na yi ya jima a jiye, sai yanzu Allah maɗaukaki sarki ya kaddara fitowarsa. Yana da an buga sunan shi ayyami ma adariyar tanzil ko mufassirin tanzil a Sheikh Ja'far Mahmud Adam da larabci ne, wanda insha Allah daga baya ma fito da shi zuwa wa mai da shi zuwa harshen Hausa da harshen Turanci, amma da yanzu da harshen larabci, domin shi ne harshen shi wannan addini, kuma shi ne abinda shi marigayi ya tinkaho da shi a rayuwarsa. Don haka da shi za mu fara rubutu. Sannan kuma ƙasashen larabawa da wasu suke tambaya mashi
الله عليه وسلم.